والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا سبر هدو قوتن ترى وتر رمضان إجراده قيادة إري هدو دا أربعين دا بكر ودا تي دي دي دا أشرين دا تايا قوتن بيو ميلادية دبو بيو دا أشرين دا شدا منا تكين سورة تا أربعين دا بيو إتتي سورة الشورى أجيا من آية قرشان آية أشرين دا تكوس ودن الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يوم بإذنه تعالى لا متاشني فرقا آية أشرين لترى أو أن سورة من البركة فدعو الله سبحانه وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض. ما لمسلم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
ما لقيت شو لما كان إنزال الغيث يا إند زما سقود رواد جسما جامعا بين كونه نعمة وكونه آية دال على بديع صنع الله تعالى وعظيم قدرته المقتضي انفراده بالإلهية. alaiti inda ya zama saukar ruwa daga sama ya tattara abubuwa guda biyu ya tara tsakanin kasantuwar sa ni'ima ce daga cikin ni'imomi na Ubangiji, sannan abu na biyu kuma ya kasance wata aya ce, mana wata alama ce da take nuni karara izuwa ga kai na alittar Allah madaukakin sarki da kuma girman cikar kudirar Allah, wanda wannan kuma yana nuna kadaitakar Allah da ubangizantaka, ma'ana Allah ne kadai ya cancanta a bautata masa. Malam yace in taqala min dhikri ila dhikri ayatin dalla ala infiradillahi ta'ala bil ilahiyya, yace daga nan sai kuma Allah ta'ala ya ci gaba da ambaton wasu ayoyin kuma wasu alamomin da suke nuni izuwa ga kadaitar Allah ta'ala da bauta, wa hiya ayatu khalqil awalim al'azima, sune wannan alamomi da Allah ya bayani na halittar waɗannan manya-manyan halittu guda biyu sammai da ƙasai, wa ma fiha da abin da ke ciki, mimma huwa mushahadun linnas, daga abubuwan da mutane suna gani da idanuwansu. Wanda sai Allah ya fara bayani kan wato cikar ikonsa wurin halittar sama da ƙasa. Wanda bayan ya yi bayanin saukarwa shi yake saukarwa, ni'ima ce daga cikin ni'imominsa kamar yadda muka karanta a jiya. Sa'an nan kuma alama ce da take nuna wato cikar halittar Allah, alama ce da take nuna cancantar Allah da bauta. Sai kuma Allah ya ci gaba da bayanin wata ayar wadda ma ta fita baya, wato tabbatar da cewa Allah ne kadai ya cancanta a bautata masa. Shine sai Allah ta'ala yake cewa wa min ayati, yana daga wato alamomi na cikar kudirar Ubangiji. Domin kalmar al-aya, al-ayat jam'u aya, ita kuma abinda yake ce ma aya shine al'alama, alama da kuma wani dalili da yake tabbatar ko bayyana tabbatar abu. Kenan an ce aya ana nufin alama da take tabbatar da cikar kudirar Ubangiji, cikar ikon Ubangiji akan komai, cancantar Ubangiji da bauta. shi za Allah ya ce yana daga ayoyin Allah khalqus samawati wal ardi halittar samai da ƙasai da Allah ya yi mana yana daga cikin ayoyin Ubangiji kenan waɗanda suke gigita hankalin wato mai tunani wanda suke shiryarwa akan cikar wato girma na Ubangiji da cikar mulkin Allah da ikonsa shine Allah ta'ala ya halicci samai da ƙasa shine khalqus samawati wal ardi wama basta fi imamin dabba da kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a cikin sama da ƙasa kuma ya yada su ya tarwatsa su ya baza su a cikin samai da ƙasa din daga cikin halittunsa waɗanda suke mabambanta shine wama basta fi bima da abinda Allah ya yada ya baza ya watsa a tsakankanin sama da ƙasa min dabbatin na dukkanin halittu da suke tafiya da ƙafafuwansu a ban ƙasa domin kalmar dabba a nan ba dabba da malam Bahaushe yake tunani ba abinda ba ɗan adam ba a'a dabba a nan shi ne ma ya dubbo ala wajhil ard dukkanin abin da ke takawa da ƙafafuwansa yana tafiya ban ƙasa kaga ɗan adam ya shiga ciki shi yasa ba ko ina ƙur'ani zai ce dabba ka ɗauka dabba da aka sani ba nan ana nufin dabba duk wata halitta da suke tafiya ban ƙasa ko halittar da suke tafiya cikin sammai wannan kaga ya ƙunshi ‘yan adam a ban ƙasa ya ƙunshi dabbobi ya ƙunshi aljanu da makamantansu shi sanya a wani wurin Allah ya ce wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalu yace babu wani abu wata halitta da suke tafiya ban ƙasa ko wani tsuntsu da yake tashi a cikin sammai face su ma al'umma ce ma'ana kwatankwacin wani wurin ya ce wama min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha babu wata halitta da take tafiya ban ƙasa face arzikinta a hannun Allah yake kaga dabba a nan ana nufin dukkan wani abu da ke tafiya a ban ƙasa shi yasa nan ma yake cewa wama basta fi imamin dabba da abinda Allah ya yada a cikin sama da ƙasa ya baza na dukkanin halittun da suke tafiya da ƙafafuwansu ba da a ban ƙasa wannan ya ƙunshi ne ‘yan adam da sauran mutane da sauran aljanu da makamantansu da dabbobi haka nan a sammai dukkan wata halitta da take tafiya cikin sammai za a kira ta da wannan halitta shi yasa Al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa wa hadha yashmalu al-mala'ika wannan aya ta kunshi mala'iku domin Allah ne ya halicce su kuma wasu a cikin sammai suke wasu a ƙasai wal jin ya kunshi aljanu wal ins ta kunshi mutane wa sa'iril haywana da sauran ma dabbobi baki ɗaya duk sun shiga ƙarƙashin wannan aya al-ikhtilafi ashkalihim yace duk da mabambantan wato yanayinsu wa alwanihim da launukansu wa lughatihim da yarurrukansu wa tiba'ihim da ɗabi'unsu wa ajnasihim da jinsinsu wa anwa'ihim da nau'o'insu duka waɗannan ma'ana halittu ɗin wa qad farraqahum fi arja'i aqtaril ardi was samawati hakika Allah ta'ala ya rarraba su ya watsa su ya yata su a dukkanin ɓangarori na ƙasa da kuma ɓangarori ma'ana na sammai baki ɗaya shine ma'ana wama basta fi ima min dabba malam Usaimin na cewa zahirin wannan aya mai girma tana nuna kenan sammai baki ɗayansu suna tattare da waɗannan dabba ɗin kamar yadda ƙasai suke tattare da waɗannan dabba ɗin sai ce kuma idan da wani zai yi tambaya ya ce su wane ne ake nufi ya ce ana iya cewa mala'iku da dukkanin sauran halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ko kuma mala'iku ko wani duka ana iya cewa suna cikin abin da Allah ta'ala ya watsa su a cikin mai sammai baki daya da kuma mai ƙasai baki daya. Allah yake wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Allah maɗaukakin sarki mai iko ne, mai cikar iko ne wurin ya tattara waɗannan halittu da ya halitta a sammai da ƙasai a lokacin da Allah ta'ala ya ga dama ya tattara su. Ma'ana Allah yana da iko kenan akan waɗannan halittu nasa wanda ya yaɗa su cikin sammai da ƙasai baki ɗaya. Allah idan ya ga dama ya tattara su yana da cikar iko wanda zai tattara waɗannan abu, waɗannan halittu guri guda, babu wani abu da ya isa ya gajiyar da shi a cikin waɗannan wato halittu ɗin. Bayan mutuwarsu zai raya su, sa'annan kuma ya tattara su baki ɗaya a ranar alƙiyama guri guda a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah yake cewa wa idzal wuhushu ushirat, yayin da dabbobi na daji aka tattara su guri guda. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi illa umamun amsalu ma farratna fil kitabi min shay. Allah yake ban bar komai ba cikin lauhil mahfuz min yi bayanin sa illa billah. Sai ce thumma ila rabbihim yuhsharuna, sa'annan za a tattara su ne gaba ɗaya waɗannan halittun a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ma'ana da mala'ikun, da ‘yan adam, da aljanin, da dabbobin, da dukkanin halittu baki ɗaya gaba ɗaya. Allah mai cikar iko ne in ya ga dama ya tattara su guri guda. Shi yasa ya alkawarta cewa ranar la'ira zai tattara su gaba ɗaya a guri guda. Wa hasharnahum, Allah ya ce za mu tattaro su gaba ɗaya, mu tara su guri guda. Falam nughadir minhum ahada, ko da wani mutum ɗaya ko wata halitta guda ɗaya ba za a taɓa bari ba. Kowa ya halarto gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ta'ala ya masa hukunci. Allah ya sa mu cika da imani. Na'am.
Wa ma asabakum min musibatin fi min musibatin fima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Wa ma antum bimu'jizina fil ard وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, mana yace yayin da ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya saukar da ruwan sama ga bayi da ya bayani a baya, bayan mutane sun ɗebe ƙauna cewa wannan tsanani ya afka musu na rashin ruwa, yayin da Allah ya saukar da wannan ni'ima, to sai Allah ya yi bayanin cewa su sani fa dukkan wata musiba da take iya afka ma mutane na rashi, wannan musibar sakamakon abin da mutane suka aikata ne na shirka da fito na fito da bin umarnin Allah. Domin Allah ya faɗakar da su cewa Allah ta'ala fa zai tashe su ne ya kuma yi musu hisabi akan abin da suka aikata. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa ma asabakum min musibati, babu wata musiba da za ta shafe ku, ma'ana dukkanin wata musiba da ta afka muku ta shafe ku na rashin jin daɗi ko talauci ko rashin lafiya, to wannan musiba ɗin fa bima kasabat aydikum, ta same ku ne saboda sababin abinda hannayenku suka aikata. Wa ya'fu an kathir, kuma Allah ma yana afuwa, yana rangwame ga abubuwa masu yawa mana ba dukkanin abin da kuka aikata ne ake takanta muku da sakamako ba bai ba a cikin 100 a dauki 1 ko 2 a taba ku ba ragowar kau da kai ake da a ce duk abin da kuke yi na barna shine ake sakanta muku da gwargwadon musibar sa da ba za ku iya jurewa ma'ana kenan wani bangare ne na abin da muke aikatawa Allah ta'ala yake ne wato jarraban mu da wani abu shi sai ce wa ma asabakum ai wa ma asabakum ayyuhan nas ma'ana babu wani abu da zai same ku ya ku mutane tun daga musibu da bala'o'i face wannan abin da ya same ku ya same ku ne saboda sababin abin da kuka aikata na sabon Allah kamar da Allah yake man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummuna yujza bihi za a sakanta masa da irin mummunan abin da ya aikata wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira kuma ba zai samu wani wanda zai ji kunce lamarin sa ko bayan Allah ba ballanta na ya taimaka masa haka nan ba zai samu wani wanda zai kawo masa dauki koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ballantana ma ya kawo masa ɗauki kan abin da ya aikata a wani wurin Allah na cewa zaharan fasadu fil barri wal bahr barna ta bayyana akan tudu da cikin teku bima kasabat aydin nas saboda sababin abin da hannayen mutane suka aiwatar liyudhiqahum ba'da alladhi amil dan Allah ya ɗanɗana musu sakamakon wani bangare na abin da suka aikata domin su dawo zuwa ga Allah kenan ba gaba ɗaya abin da wato aka aikata ne Allah ke yi wa mutane sakayyarci a'a wani bangare ne na abin da aka aikata shi sai ce fa bima kasabat ba anan sababiyya ai fa bi sababi ma kasabat aydikum wannan musibar ta same ku ne saboda sababin abin da hannayenku suka tsururuta suka aiwatar wa ya'fu an katsir kuma Allah subhanahu wa ta'ala saboda adalcin Allah Allah yana yin rangwame ga mafi yawan zunuban da kuka aikata baya kama ku da wannan laifi ta hanyar ɗora muku musibu a duniya a'a yakan daga kafa a mafi yawancin abin da kuka aikata shine ma'ana wa ya'fu an katsir kamar yadda Allah yake cewa walau yu'akhirullahu an-nasa bima kasabu da Allah yana kama mutane da dukkanin abin da suke aiwatarwa ma taraka ala zahriha min dabba da Allah ba zai bar wani abu mai tafiya a kan wannan doren kasar da kawai an halaka shi da a ce duk abin da ake aikatawa Allah na kama mutane ne to da yanzu babu wani abu da yake tafiya a makasa da an halaka kowa ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma yace sai dai Allah ya afuwa ne ya kau da kai ya tsairta ma halitta ya jinkirta ma mutane zuwa wani lokaci abin ambato shine ranar lahira kowa ya ga sakamakon abin da ya aikata idan ya je gaban Allah ta'ala shi sai ya ce fa idza jaa ajalu yace idan lokacin ya zo ma'ana to anan ne Allah ta'ala ya san duk abin da kowa ya aikata fa inna Allah bi ibadihi ko kana bi ibadihi basira Allah madaukakin sarki ya san abin da kowa yayi yana ganin abin da kowa yayi anan ne kowa zai ga sakamakon abin da ya aikata amma yanzu wani bangare ne na abin da mutane suka aikata sai Allah ya kama mutane shi to me kike hikimar da ta sa Allah ke kama mutane hikimar dan a kankare musu zulmai ka duba falala ta ubangi man aikata tabargaza aka so 100 Allah ya kau da kai wajen kaso wajen 90 da wani abu aka kama mu da dan wani kaso kankani shi ma mun cancanta a halaka mu gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya bari sai ji ko mana wani ibtila'i ko wata musiba ko wani tashin hankali kuma da ya je ko wannan tashin hankalin da wannan kuma tashin hankalin da ya je ko mana kuma sai ya bi ya shafe mana waɗancan laifuka kaga Allah Allah yana ƙaunar bayinsa yana ƙaunar halittarsa in ba haka ba da an share manzana sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan a cikin hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar daga Abu Sa'id al-Khudri annabi yana cewa ma yusibul muslima dukkanin wani abu da ke shafar musulmi min nasabin tun daga wahala kowace iri ce da kunci na rayuwa wala wasabin ko kuma cuta da Allah zai dora ma musulmi wala hammin ko kuma wani damuwa wala hazmin ko wani bakin ciki na abinda wato yake tunanin ya tunkaro shi wala adan ko wata cuta wala zammin ko kuma bakin cikin abinda ya tunkare shi ya same shi ya lullube shi manzo Allah yace hatta shaukata yushaqwa har kaya da musulmi ya taka ya ji zafi ya cire ya ji radadi babu ɗaya daga cikin waɗannan da za su shafi musulmi illa kafarallahu biha khataayahu sai Allah ya kankare masa kurakuransa wanda abin da ya jawo wannan musibar fa laifin aikin da yayi ne amma kuma a aikin da yayi kuma dan wani kaso ne kadan aka jarrabe shi da wannan amma kuma saboda falala ta Allah sai kuma Allah ya kankare masa laifuka kaga shi Allah mai falala ne ga bayinsa shi sai ce wa ya'fu an kaseer Allah yana rangwami akan abubuwa masu yawa daga cikin ire-iren waɗannan musibu da Allah yake jarrabar wato bayi da shi ma'ana sai ya yafe wani abu mai yawa ya ɗan jarrabu mutane da abu kaɗan kuma musibun nan sun kasu gida biyu akwai musibu wanda suke na gaba ɗaya wanda Allah ta'ala zai jarrabi al'umma gaba ɗayanta ya zama ko garin gaba ɗaya ko ƙasar gaba ɗayanta kowa ya shiga cikin wannan jarrabawar sai ta zama sanadin kankarar zunubi ga masu imani ko kuma a ɗaiɗaikun mutane wannan gwargwadon abin da ya yi wannan gwargwadon abin da ya yi sai Allah ya jarrabi kowanne da wata jarrabawa da ta shafe shi shi ma Allah ya yi amfani da wannan wurin kankarar wato zunubai ga shi wanda aka jarrabe shi da irin wannan jarrabawa ɗin duka waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani ma'ana wani ana jarrabar al'umma gaba ɗaya wani kuma a ɗaiɗaikun mutane Allah yake jarrabar su ba don komai ba sai don ya kankare waɗannan zunubai ɗin Allah muna godiya gare ka Allah yake wa ma antum bimu'jizina fil ard Allah yake ya ku ɗan adam ya ku halittar Allah ya ku ɗan adam da aljanu ku fa ba za ku taɓa iya tsere ma Allah a bankasa ba ma'ana ba za ku taɓa iya gajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ba a bankasa domin ba ku da inda za ku iya guduwa ku tsira daga kamun Allah subhanahu wa ta'ala ku tsira daga uƙubarsa ku tsira daga musibar da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe ku da ita idan ya nufe ku da ita ɗin ba wanda ya zai kuce wa ma lakum min dunillah haka nan ba ku da wani koma bayan Allah wani wanda yake ba Allah ba wanda zai iya jibintar lamarin shine min waliyyi daga wani majibinci wanda zai jibinci al'amuranku har ya iya kare ku daga musiba in ta tunkaro ku wala nasirin haka nan ba ku da kuma wani mai ɗauki mai taimako da zai iya kawo taimako gare ku idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin ya kama ku da wannan laifi da kuka aikata. Saboda haka tunda kuwa ba za ku iya kufce ba Allah ta hanyar ku guje masa a ban kasa ba, ba ku da wani ubangida wanda zai iya jiuntar lamarin ku ya kare, ba ku da wani mai kawo dauki da zai iya kawo dauki ya kare ku daga Allah. To abin da ya kamace ku shine ku kiyaye saban Allah, ku yi biyayya ga Allah ta'ala domin ku tsira daga ire-iren waɗannan musibu da azaba da jarrabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka babu ikon kiyayewa. Na'am.
Wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal-a'la in yasha' yuskini ar-riha fayadhlalna rawakid 'ala dhahrihi إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
الإمام أبو حيان النحوي نفذ إن تفسير ذا يتي لما ذكر تعالى من دلائل وحدانيته أنواع يا عند أبايا الله تعالى يكاو دليلي بسكينون كأيتكسا da kadaitakar sarautarsa ya kawo nau'i daban-daban wanda mun karanta a baya, tun daga saukar ruwan sama, halittar sama da ƙasa, halittu da sauran abubuwa. Zakara ba'ada al-alamal akbar, bayan wannan kuma sai kawo wannan duniya baki daya, sammai da ƙasan baki daya. Wa huwa as-samawati wal ard, sune sammai da ƙasa. Thumma al-alamul asghar, sannan kuma ya kawo duniya wanda take karama ita ce mai wahuwal haiwan, su ne dabbobi. Shi sa aka yanke cewa khalqus samawati wal ardi wa ma basta fihima min dabba, kaga halittar duniyar sama da ƙasa ga kuma dabbobi da ya yada su, mana halittu a ban ƙasa baki ɗaya. To bayan duka ya yi wannan, sai kuma Allah ya biyo baya da cewa makoma fa ta ƙarshe baki ɗaya ranar la'ira a gurinsa take. To bayan duka Allah ya kawo wannan, sai kuma ya kawo wata ayar daga cikin ayoyinsa waɗanda suke ƙara tabbatar da cikar ikonsa, su ne jiragen ruwa waɗanda suke gudu a cikin teku. Wannan ita ma aya ce da take nuna cikar ikon Allah. Shi yasa sai Allah ta'ala ya ce wa min ayati, yana daga ayoyi na Ubangiji. Aya dai alama, alama da take nuna cikar iko da ƙudura ta Ubangiji. Shi zabul atari ya ce wa min, mana wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid, a cikin komai Allah ya ajiye wata alama, shine aya da take nuna cewa shi ɗaya ɗayan sarki ne bai da abincin tarayya. To wannan ma aya ce da Allah ya ajiye ne take nuna sarki ne shi mai iko kuma ɗaya ɗayan sarki. Wa min ayatihi, yana daga wato alamomi na cikar ikon Ubangiji, sai Allah ya ce aljawariya, ma'ana waɗannan jiragen ruwa masu gudu. Lafazin aljawari sifa ce, sai aka shafe mausuf ɗin, sai aka kawo siffar ta hau kan matsayin mausuf ɗin. Amma asali wa min ayati sufunul jawariya, ma'ana daga, yana daga ayoyin Ubangiji jiragen ruwa waɗanda suke tafiya suna gudu, fil ba'ari, a cikin teku, kal a'la, sai ka ce duwatsu. Za ka ga jirgin ruwa shirgi guda, gari guda, yana tafa a cikin teku. Kai ka ce wani cincin neman dutse ne yake tunkaruwa, amma jirgin ruwa ne. Domin al'alam jam'u alam, mana dutse yake ne. Dutse, kamar yadda kansa take ban ɗan uwanta sakar ta ce ne. Wa inna sakharan tahtammu al-hudatu bihi ka annahu alamun fi ra'sihi nar, kaga ka annahu alamun, ai kai ka ce shi dutse ne fi ra'sihi nar, kuma a can saman dutsen aka kunna wuta, kaga duk inda kake za ka hawo shi. Yace to shi haka yake kenan. Al-alamu anan ana nufin duwatsu, to yana daga cikar ikon Ubangiji waɗannan jiragen ruwa da suke gudana a cikin teku kai ka ce duwatsu kuma cikar iko anan za ta bayyana kai yanzu ka je ka hau cikin ruwan mana ka ce za ka yi tafiya a kai hau teku ka gani zai yi kana takawa za ka yi saboda ba ƙorewar Allah gare ka kai amma za ka cinci meman abu ya ɗebe ka ya ɗebi kayayyaki masu gagarumin nauyi amma kuma ka shi na tafiya a cikin ruwa ba tare da yanis ka jefa tsakuwa ba za ta tsaya a saman ruwan amma kuma ga wannan shirgegen jirgin ruwa wanda wani sai a wata shida ana sauke kaya a cikinsa amma kuma ga shi yana tafiya kan shi kaga a shi kenan in ka ce rashin nauyi ne yake sa ba a nitse ba to ya kamata a ce jirgin ruwan nan tuni ya nitse ya kamata a ce kai kuma in ka tsaya a kan teku ka tsaya can ka yi tafiya a kai ba za ka nitse ba kaga kenan ashe ba yawan nauyin ba ne menene cikar iko ne na Ubangiji da ƙorewarsa ya hore jirgin ruwa zai tsaya a cikin teku zai yi tafiya kai kuma ba hore kai tafiya a cikin teku to horewa jirgin ruwa ya yi tafiya a cikin teku wannan alama ce da take nuna isar Ubangiji da take nuna cancantar Ubangiji da bauta domin sarki ne shi gagara misali buwa ya gagara misali shi sa ya aiwatar da wannan ina fata an gane ma'ana kenan wannan babbar alama ce da take nuna wato cikar girma da iko na Ubangiji da mulkinsa da ƙudurarsa shi ne ma'ana cewa Allah ya ƙaddara waɗannan jiragen ruwa masu gudu cikin teku suna tafiya kai ka ce duwatsu kamar yadda a wani wurin yana cewa walahul jawaril munshi'atu fil bahri kal a'la fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban kaga can ma Allah ya tabbatar da cewa wannan cika ce ta ikonsa cika ce ta wato ƙudurarsa sai Allah ta'ala ya ce in ya sha inda Allah ta'ala ya ga dama da Allah ya ga dama yuskinur riha wata ƙira'a yuskinur riyaha da Allah ya ga dama sai ya riƙe wannan iskar da take kaɗa jirgin ruwan ya yi tafiya cikin tekun sai ya zama jirgin ba zai tafi konan da nan sai ya zama ya tsaya a cikin teku ba inda zai shi da Allah ya ga dama jirgin ba zai tafi ba shi ne ma na in ya sha da Allah ya ga dama ya riƙe jirgin ya zama ba inda zai shi yuskinin riyaha sai Allah ya riƙe wannan iskar da take kaɗa jirgin fa yadhlanna sai waɗannan jiragen ruwan su tabbata a rawaki da ala zahari su tabbata a tsaye a kan wannan teku ba inda za su amma sai Allah ya ƙaddara sai ya saki iska sai ta dinga kaɗa wannan jirgin ruwan zuwa ga inda za shi ina fata an gane kaga cikar iko na Ubangiji to wani zai iya cewa to ai yanzu haya akwai masu injina da suke kaɗa shi su ma Allah ya ga dama in ya turo iska ba yadda za a yi wannan jirgin ya iya tunkarar inda ya zama ba zai ba sai dai ya kife kaga kenan har yanzu akwai cikar ikon Ubangiji a kan haka au yubiquhunna bima kasabu ko kuma Allah ta'ala ka karanta wannan ko kuma Allah ta'ala ya halaka waɗanda suke jirgin ruwa da ba kasabu saboda sababin abin da suka aikata na saban Allah yalla ya halaka su sai ya sa jirgin ya kife gaba ɗaya ta halaka bai ma kasabu saboda sababbin abin da suka aikata, amma sai Allah ya ce wa ya ku an kace, ana sai Allah ya yi rangwame da yawa bai ga dama ya kama su ba. Ashe kenan wannan alama ce da take nuna cikar iko na Ubangiji, shine Allah ta'ala ya saki jiragen ruwa suna tafiya cikin teku ya Uhud, da ya ga dama sai ya rike iskar da take gudana a cikin tekun, waɗannan jirage su tabbata a tsaye a bayan su, saboda Allah ta'ala ya rike waɗannan kowannan iskar ba za ta je ko ina ba. Lafazin yuskinur riha, akwai ƙira'a yuskinur riha, a nan kenan kalmar rih ta zo a matsayin iska wadda take tattare da alkhairi, domin da yawa malaman tafsiri na cewa Qur'ani in ya amfani da kalmar rih ya zo da shi mufaradi yana nufin iska da take tattare da azaba. Wa fi adin idh arsalna alayhim ar-rihal aqib fa arsalna alayhim rihan sarsara, amma in Allah ya amfani da jam'i riya yana nuna mai iska ce da take dauke da rahama. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha, kaga iska ce wanda take mai dauke da ruwan sama. To amma anan a wannan kira'a Allah ya yi amfani da kalmar ifradi ar-riha, amma yana nufin iskar da take tattare da rahama, domin wanda take kada jirgin ruwa ya tafi ya kai inda kuma zai je cikin aminci. Sai a ce kenan Qur'ani ya fi amfani da re a mafirin jaye a kan iska da take tattare da azaba, ko da yake a wata ƙira'ar yakan yi amfani da wannan kalmar a kan iskar da ba ta tattare da azaba, kamar a wannan aya a ɗaya ƙira'ar in ya sha yuskinir riha, ba wannan ƙira'a ta in ya sha yuskinir riha ba. Yuskinir riha mana Allah yana iya riƙe wannan iska ɗin ta zama ba za ta tafi ba. Al-Hafiz Ibn Kathir ya kawo wani tafsirin kuma, sai ce zai iya ɗauka wata ma'anar da malaman tafsiri suke faɗa, shine da Allah ya ga dama kuma sai ya turo iskar ta zamo mai ƙarfin gaske, yadda kuma jirgin inda ya tunkara ba zai iya tunkara ba, sai dai ta kaɗa shi ko dama ko ta kaɗa wannan jirgin ruwan zuwa hagu, daga nan kuma in ba a sa'a ba sai jirgin ya cintsini, daga nan sai halaka ce. Kenan a duka halaye guda biyun yana nuna cikar ikon Allah ta'ala. Wannan kaɗai aya ce da ta nuna Allah ne kaɗai ya cancanta, wato a bautata masa, ma'ana ba a yi bautar wani kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba. Shi san yake cewa da ya ga dama sai ya riƙe iskar, sai ya zama jirgin ya tsaya kan wannan gwadabe na cikin teku ba inda za shi, amma mai sai Allah ta'ala wato bai ga damar yin haka ba. Sai ce inna fi zalika, lallai cikin wato wannan Allah ya riƙe iskar jirgin ya zama bai je ko ina ba, la ayatin akwai alamomi, akwai cikar ƙudurar Allah, akwai cikar iko, li kulli sabbari ga dukkan wani mai haƙuri, shakurin mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Au yubiquhunna, ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kifar da su ya alaka su a cikin jirgin ruwan, bima kasabu saboda sababbin abin da suka aikata, wa ya'fu an katsir, kuma Allah ta'ala yana rangwame ga barin mai laifuffuka masu yawa, ma'ana ɗan kaɗan daga cikin laifin nasu sun cancanci a kifar da su, amma saboda rangwamen Allah ta'ala sai Allah ya kyale su bai kifar da wannan jirgin ruwan ya halaka su ba. Wannan aya za mu ga Allah ya yi amfani da wasu kalmomi guda biyu, inna fi zalika la ayatin li kulli sabbarin shakur, akwai ayoyi ga dukkanin mai haƙuri mai kuma godiya ga Allah. sabbarin ma mubalaga mai yawan hakuri, shakurin ita ma mubalaga mai yawan godiya ga Allah ta'ala. A wani wurin ma Allah ta'ala ya tabbatar da haka, yace alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi li yuriyakum min ayati. Shin baka yi duba ka ga ba, ga jiragen ruwa suna ta gudu suna gudana a cikin teku da ni'imar Ubangiji, dan Allah ya nuna muku ayoyinsa na matsayi, inna fi zalika laayatin likulli sabarin shakur. Ibn al-Qayyim yana cewa wannan aya tana nuna imani ya kashe gida biyu. Yace kaso na farko yana tattare da hakuri, kaso na biyu yana tattare da godiya ga Allah. Ma'ana kason farko na imani yana tattare da hakuri, kaso na biyu yana tattare da godiya ga Allah. Kason da yake tattare da hakuri shine umarni da Allah ya bayar da halinsa. In baka yi hakuri ba, ba zai yiwu ka iya yi ba. Ka yi hakuri wurin bansa, ka yi hakuri wurin guje ma halinsa, ka yi haƙuri wurin ƙaddara da zai ɗora maka. Waɗannan kaga dai ayyuka ne na imani kuma suna tattare da haƙuri. Kaso na biyu yace yana tattare da kuma godiya ga Allah. In yayi maka ni'ima, ya baka lafiya, sai ka gode masa ta hanyar aiwatar da abin da yake so ka yi. Yace to waɗannan su ne za su tattara ne imani. Shi za su yi ce wa fi'i fadilatu sabri wa shukr. Wannan yana nuna falalar haƙuri da godiya ga Allah. Shi yasa Allah ya haɗe shi guri guda a nan. Fasabar ya ce saboda haƙuri, ala darra a kan cutuwa da Allah ta'ala ya jarrabu mutum da shi, wa shukr sannan shi kuma godiya, ala raha a kan ni'ima kuma da daɗi da Allah ya ba mutum. Wancan an jarrabe shi ya yi haƙuri, wannan kuma an ba shi ya gode, ba ya koma yana ɗagawa yana alfahari ba. Wal insanu da'iman, yace dan adam a koda yaushe, musamun bi hataini al'afatai, yace Allah na jarabarsa da ɗayan waɗannan abubuwan ne guda a koda yaushe, ko dai ni'ima ko dai cuta, ko a baka yalwa ko a haɗa ka da masifa da cuta. Dan adam ko da yaushe yana ɗayan waɗannan guda biyu. Imma darra wa imma sarra, ko dai abinda zai cutar ko abinda zai kawo mai murna da jin daɗi. Wa innama yantafi'u bi ayati llahi almashhuda al-'iyaniyya ahlu sabri wa shukr. Yace kuma waɗanda suke iya amfanuwa da ire-iren waɗannan ayoyin na Ubangiji na za'iri, yace su ne masu haƙuri masu godiya. Wanda bai da haƙuri bai da godiya ba zai amfanu da ayoyin Ubangiji ba, domin an jarraba ta zo zai taraki. Idan yalwa ta zo sai wuce gona da ini, zai dinga ganin ba ma Allah ne ya masa ba, wayansa ne ba shi. Kaga daga nan sai ya zama mara imani sai ya halaka. Amma mai imani za ka same shi tattare da waɗannan siffofin guda biyu, domin su suke tattare da imanin baki ɗaya, sun kasa shi zuwa gare shi. In jarrabawa ta same shi zai gode wa Allah, idan cutuwa ta kama shi na jin daɗi ka yi kama shi, Allah ya hore mar su kuma ya gode ma Allah ta'ala. Allah ka sanya mu cikin masu waɗannan siffofi, Allah ka tabbatar mana da imani. Na'am.
ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
الله سبحانه وتعالى yake cewa ko Allah ya halaka su saboda sababin abin da suka aikata na laifi, duk da cewa Allah yana rangwame akan laifuka masu yawa. Allah ya ce wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayati. Allah ce waɗanda suke jayayya cikin ko kan ayoyinmu don su san cewa malahum min mahisi, ba su da wani hanya da za su tsira su guje ma kamun Ubangiji idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin ya kama su. Wannan aya wa ya'lamu alladhina yujadiluna tana da ƙira'a biyu, akwai wa ya'lamu alal isti'na, akwai wa ya'lama, ma'ana akan jumlar da ta gabata. A ƙira'ar wa ya'lama ana nufin wa ya'lamu alladhina yukhasimuna fi ayatillah, ma'ana dan waɗanda suke jayayya akan ayoyin Allah su sani cewa lokacin da kamun Allah ya afko musu, yayin da Allah ya yi nufin zai nutsar da su da faɗinsa au yubiquhunna bima kasabu din nan, su san cewa annahu la man ya'lamu, ba su da wata mafaka kuma, mai mafaka shi ne Allah. Dan su san wannan, shi sa Allah ta'ala wani lokacin sai ya jarrabe su domin su sakankance su san wannan. Wannan kuma ta tabbata ga Ikrima ɗan gidan Abu Jahl. Lokacin da manzo Allah ya zo Makka, fatu Makka, bayan ya buɗe Makka da ya shigo Makka, ya ba da shelin shi akwai wasu mutum uku ko jikin rigar Ka'aba aka tadda zuwa kashe su. Su ba sa cikin waɗanda ya ba wa abinci, domin manzo Allah ya ba da abinci ga duk mutanen Makka. Wanda ya shiga gidansa ya kulle, ya zama amintacce. Wanda ya shiga Ka'aba ya tsira. Wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira. Amma waɗannan guda uku manzo Allah ya ce ko suna riƙe da rigar Ka'aba a kashe su. To daga cikinsu bayan Ibnu Khattab da kuma Ibnu Abi Sar, akwai shi Ikrima ɗan gidan Abu Jahl, lokacin mai musulunci ba. To shi sai Allah ya taimake shi da Allah ya nufe shi da musulunci. Sai suna ne fita daga Makka ya gudu. Sai zai hau jirgin ruwa zai gudu Habasha. Zai je ƙasar Habasha ya hau wannan teku ko wannan kogi na Maliya. To bayan an yi nisa ana tafiya, sai igiyar teku ta taso. Shi ne abin da Allah yake ga dama cewa dan waɗanda suke jayayya da Ubangiji su san cewa yayin da irin wannan alakar ta zo ba su da mafaka, ba inda za su kai, ba inda za su tsira, sai dai su koma ga Allah. Sai igiyar teku ta taso, sai bajirgin ruwa ya fara bandan-bandan yana neman ya kife. Sai wasu daga cikin jirgin ruwan suka dinga wallaci wal uzza, ma'ana suna kiran lata da uzza. Sai masu kula da jirgi, mai kula da jirgi ya daka musu tsawa, ya ce nan gurin Allah kadai ake kira, ba a kiran lata da uzza ba sa aiki a nan. Kaga ba kafirai ne ba. Kaga Allah ya gaskiya, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. In sa hawo jirgin ruwa su kira Allah shi kadai. Idan ka ji suna guma kan sai in an sauka an zo kan su. Wannan kalmar da mai tuƙin jirgin ruwa ya faɗa ita ta dake zuciyar Ikrima. Sai ya ce a ransa, to ashe idan a cikin teku ba mai iya tseratarwa sai Allah, to akan tudun ma ba mai iya tseratarwa sai Allah. Idan lati da uzaba sai da amfani. Duk da a wannan da aka yi sai a Makka, duk wanda bai da shi zuciyarsa ba sai a nan. Sai ya ɗaga hannu sai ya ce Allah na ma alƙawari, ni ko in ka tseratar da ni zan koma gurin Annabi Muhammadu ya shiga musulunci. Sai Allah ya tseratar da shi. Sai ya dawo ya shiga musulunci, ƙarshe ya zama babban kwamandacin kwamandodin musulunci. Domin a buɗe ƙasar Sham da aka je da yaƙi ya yi tsanani, Khalid ya taho da runduna ba ta fi mai, rundunar da ta fara zuwa ba ta fi 8,010 ba. Su kuma suna da runduna wajen mutum 120,000. Suka nemi daɗi daga gurin Umar, ya aiko Khalid ya dawo da wata runduna, ya zo da rundunar da ba ta wuce 1,000 da wani abu ba. Amma aka ruguza kafirai, cikin waɗanda suka yi yunƙuri akwai Ikrima da yaƙi ya yaƙi sai ya ɗaga hannu ya ce, wane ne ya ce zai ba da ransa saboda Allah ya biyo ni? Waye ya yi wa alƙawari ya ba da ransa ya biyo ni? Nan take aka samu wasu 'yan kundin ba na wajen mutum 400 suka bi shi. Da su ya kutsa sai da ya kama babban cocin wannan kafirai na wannan gari tukuna, wanda ya zama Jami'ul Umawi a yau. saboda kaga kenan Allah ya nufi shi da rahma abinda Allah ya faɗa da Allah ya ga dama waɗannan waɗanda suka kafirce ma Allah su sani cewa in Allah ya ga dama ya jarrabe su da nitsewa babu wanda ya isa ya tseratar da su a ƙira'ar da ta zo kuma da ruku'a wa ya Allahu ya zama istinafi sabuwar magana waccan magana ta ƙare ma'ana wannan Allah yana cewa waɗanda suke jayayya da ayoyinmu to su kwana da sanin cewa ba san da azabar Allah ta tinkaro su babu wanda ya isa ya kare shi babu abin da ya isa ya tseratar da su in azabar ta zo sai ta afka musu Allah ya kiyaye mu na'am
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
الله سبحانه وتعالى فما أوتيتم معنى دكا ونأبو da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku na arziki ma'ana dukkan wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ya ku mutane na arziki na duniya na tarin dukiya da ƴaƴa ku sani wannan fa mata'ul hayatid dunya wani dan jin dadi ne na wannan rayuwar duniya kuma wannan jin dadin gushewa yake mana ba inda za shi saboda ka kada kurudu da wannan ɗan jin daɗi na rayuwar duniya wa ma inda Allah amma ku sani abinda ke gurin Allah ta'ala khairun mana abinda ke gurin Allah na sakamako shine mafi alkhairi wa abqa kuma mafi wanzuwa lilladina amanu ga waɗanda suka yi imani ga Allah wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suke dogaro ga Ubangijinsu Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya Allah na tabbatar da cewa dukkan wani jin daɗi na duniya, dukkan wani abu da Allah zai ba ma ɗan adam na dukiya da iyali da ƴaƴa da arziki baki ɗaya ɗan wani jin daɗi ne na duniya. Shi yasa a wani wurin Allah ya tattara waɗannan abubuwa na jin daɗin duniya gaba ɗaya ce ba komai ba ne. Zuyyina lin-nasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث. إيش هون شيء نيجي عند الدنيا؟ أنك واتاو متاني سو إير النشا أو منكر النساء ماتا يا بني قناطير المقنطرة تاربوك يكنا من الذهب والفضة والدمي azir walkhailin musawwama manya-manyan dawakai abubuwan hawa kenan motoci da sauransu wal an'ami dabbobin ni'ima gidajen gona shanu raƙuma waye da sauransu wal harith kayan noma Allah ke zalika mata'ul hayatid dunya waɗannan su ne dukkansu jin daɗi ne na duniya sai ya ce wallahu indahu husnul ma'a amma Allah shi yake da kyakkyawan makoma da tafi wannan sai ce kul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum gaya musu ba za ku so ba ku labarin wanda abin da yafi waɗannan ba sai ce lil ladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar masu tsoron Allah suna da aljanna kaga tafi wannan saboda wannan mata'ul hayatid dunya jin daɗi ne na duniya shi kuma jin daɗi na duniya yana da ɗayan abubuwa guda biyu na ɗaya yana ƙarewa ko mai jin daɗin ya ƙare ina fata an gane ko jin daɗin ya ƙare ko mai jin daɗin ya ƙare jin daɗin yana iya ƙarewa da kana da dukiya ka dawo babu da kana da matsayi da mulki da faɗa a ji ka dawo babu da kana da wato komai yanzu ka wayi gari baka da ko kuma shi ne jin daɗin ya ƙare kana cikin jin dadin mutuwa ta dauka kaga ya tsari ko kuma kana cikin jin dadin Allah ya baka tsawon rai ka zama baka jin dadin komai domin daga mutum ya tsufa za ga hatta abin da zai ci din ba zai ji zakinsa ba balle ya ji dandano yadda yake cin takarda haka yake jin yana cin kaza duk ɗaya ne abu kaga shi ne tsarewa ne wannan shi ne matsalar mai wato rayuwar duniya shi jin daɗin duniya ko dai ya ƙare ko kai mai jin daɗin ka tsari abu na biyu baya dawwama ita ko jin daɗi na lahira dawwamamme ne baya ƙarewa shi sa Allah yake bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa shi sa ba anan yace wa ma inda Allah abinda ke gurin Allah na sakamako idan kun bi Allah kuka kibiye ma wannan jin dadin na duniya khairu shine mafi alheri saboda me abu ne wanda ke fike da albarka 100%. Sannan wa abqa kuma shine mafi wanzuwa saboda kai ba za ka tsare ba kuma jin dadin da zai yanke amma sai Allah yake yana wanzuwa ne lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani kenan duk wanda ya je wa Allah ba imani ba zai samu wannan jin dadin kuma waɗanda suka yi imanin nan wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna masu dogaro ga Ubangiji a cikin dukkanin al'amuransu su ne za su yi dace da wannan Allah ya sanya musu wallahu a'lam
jiya sun samu naira 2,000 kwamishin na rayu sannan kuma akwai baba hadiji da mahaifiyar ta tara su an yi sun biya maka shekaran jinan manta amma yanzu na da